Ni.
Ni.
So feta general ne yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke zaburar da wani rukunin yan sandan kwanta da tarzoma a nan Abuja inda daga bisani ya musu jawabi mai cike da yin hannunka mai sanda.
Every policeman has a responsibility to ensure that every Nigerian abide by the law. Nobody is above the law.
Shugaban yan sandan Najeriya yace aikin yan sanda ne tabbatar da kowane dan Najeriya ya bi doka da oda. Kuma yan sanda na sanar sarai cewar babu wani mutum ko mai girman sa a Najeriya da yake sama da dokar kasa. Tun daga ni kaina da nake shugaban yan sandan Najeriya zuwa dan karamin mu wato kursin dan sanda duk aikin mu iri daya ne, wato tabbatar da kowane dan Najeriya ya bi doka da oda kuma kowane ne shi. Alhaji Ibrahim Idris ya kuma yaba wa yan sandan Najeriya bisa abin da yake jajircewar su wajen aiki tukuru da kuma rage aikata miyagun laifuka a Najeriya. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin kalaman na Ibrahim Idris ta wannan fuska.
To da farko dai bin doka da oda da kuma tsarin mulki yana ɗaya daga cikin shikan da aka kafa demokradiyya kanta. Kuma babu wata ƙasa wadda za ta zauna lafiya da ci gaba har sai 'ya'yan wannan ƙasa da hukumomi da gwamnati da al'umma gaba ɗaya suna bin doka da oda. To amma abin bakin ciki shine musamman ma a 'yan watannin nan ana yi wa doka da oda a Najeriya karan tsaye. Idan shugaban 'yan sanda ya yi wannan magana ce mai kyau, to amma wasu za su ga cewa kamar yana gugar zana ne tunda shi kansa yana rigima da wani hamshakin jami'in gwamnati wanda waɗansu suke ganin cewa abin da yake faruwa da shi sanata Saraki ita da kuzino. Saboda haka mutane da dama za su ga wannan magana da shugaban hukumar 'yan sanda ya yi a kan cewa gugar zana yake a kan cewa duk da girma da kima da mukamin Saraki bai fi ƙarfin ya bi doka da oda ba.
Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Dr. Kabiru Dallaje Lawanci yace dangane da godiyar da Sufeta Jinar yake wa jami'ansa wannan daidai ne, to sai dai kuma
wato zai gode musu akan abu guda. Suna aiki a wani mummunan yanayi, rashin albashi ne kyau, rashin kayan aiki, amma kuma suna iya kokarin su a cikin wannan hali da suka samu kansu. Kaga dole sai gode musu akan wannan. Amma maganar cewa wai ayyukan laifuka na raguwa, gaskiya wannan maganar ba magana ce wadda wai za a dora ta akan wani skeli na abun nan ba, saboda babu wani bayani da zai nuna cewa laifuka suna raguwa, musamman ma idan mun duba abubuwan da suke faruwa a birnin Gwari da Zamfara da ma sauran wurare da kashe-kashe mutane ya damu da sace-sacen su ya dawo kaman wani kaman al'ada a wannan wurare.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.